Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC akan mita 25/31/41 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za ku iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani Sarauniya, Fara'a, Nomad FM, Dalal FM da kuma Niya. Sai tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yemen. A kasar Ghana kuma za ku iya kama mu ta Alpha Radio da ke Kumasi. Sannan za ku iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe a voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan dare. Yau Asabar 8 ga watan Yuni shekarar 2019. Zahra Aminu Fage ce tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aikinmu daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shiri. A cikin shirin namu na yanzu, za ku ji cewa Majalisar Ɗinkin Duniya ta sanar da cewa daga farkon shekara kawo watan Mayu da ta gabata, mutane 100,000 ne suka tsallaka zuwa jamhuriyar Niger sakamakon tsatsar ta'addanci da 'yan bindiga a ƙasashen Mali da Najeriya. Sannan za ku ji tattaunawar da abokin aiki na Mahmud Lalo yayi da Dr. Abbati Bako mai sharhi kan harkar tsaro a Najeriya akan kwamitin bincike na ƙasa da shugaban ƙasa ya kafa domin yin garan bawul kan rundunar 'yan sanda ta musamman da ake kira SAS. Bayan nan, Ibrahim Ka'almasi Garba zai gabatar mana da shirinsa na jawabai daga dattawa. Daga bisani muna tafe da labaran wasanni. Amma kafin nan sai a gyara zama domin jin yadda duniyar ta wuni.
Jama'a, assalamu alaikum. Nan da wasu 'yan kwanaki masu zuwa ne, Majalisar Dokokin Amurka za ta fara sauraron bahasi kan rahoton Robert Mueller dangane da binciken da ya yi kan katsalandan ɗin da Rasha ta yi a zaben shugaban ƙasar Amurka na 2016. Zaman sauraron bahasin na zuwa ne yayin da ake ci gaba da nuna matsin lamba kan a fara sharar fagen da za ta kai ga tsige shugaba Donald Trump. Sai dai Mueller, wanda ya soka daga mukamin shugabancin kwamitin da ya yi wato bincike bayan da ya kammala aikinsa, ba zai ba da bahasi ko kuma shaida a gaban kwamitin da ke kula da fannin shari'a ba a Majalisar Dokokin ta Amurka. A ranar Litinin mai zuwa ne kwamitin zai fara aiki wato kan sauraron bahasin da ya yi wa take da darasin da za a koya a rahoton Mueller, yadda shugaban ƙasa ya yi wa shari'a katsalandan da sauran laifuka. Amurka da Mexico sun cimma matsaya kan batun kwararar baki a wani mataki na kaucewa ƙarin kuɗaɗen haraji. Amma jami'an Amurka sun ce har yanzu shugaba Trump na da ikon ya ƙara kuɗaɗen haraji kan kayayyakin Mexico idan har ta gaza cika alƙawuran da ta ɗauka. A jiya Juma'a, shugaba Trump ya wallafa a shafinsa na Twitter cewa, "Ina mai farin cikin sanar da cewa Amurka da Mexico sun cimma matsaya. Saboda haka mun janye shirin ƙarin kuɗaɗen haraji da aka tsara zai fara aiki a ranar Litinin mai zuwa." A nashi ɓangaren shugaban Mexico Andre Manuel Lopez Obrador cewa yi.
Ustedes saben que se está creando la Guardia Nacional y
cikin harshen Spanish ke ne yake cewa mun samar da wasu dakaru na musamman za kuma mu girke su a daukacin kan iyakokinmu da suka hada da kudanci da arewaci. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Rige-rigen da ake yi kan wanda zai maye gurbin Theresa May da ta gaza cimma matsaya kan ficewar Birtaniya daga tarayyar Turai na shugabancin jam'iyyar Conservative da kuma mukamin Prime Minister ya ƙara zafafa a yau Asabar. Hakan na faruwa ne kwanaki biyu bayan da jam'iyyar mai mulki ta fuskanci wani mummunan yanayi da bata taba fuskanta ba a Majalisar Dokoki, inda ta sha kaye. Wasu daga cikin 'yan jam'iyyar ta Conservative da masu fafutuka na nuna fargaba kan wani rikicin siyasa da zai iya tasowa sanadiyar batun ficewar ƙasar daga kungiyar EU wanda zai rarraba kawunan 'yan jam'iyyar. Taron ministocin kuɗi na ƙasashen da suka fi ƙarfin tattalin arziki a duniya, wato G20, wanda ke gudana a birnin Fukuoka a Japan, ya amince a yau Asabar cewa akwai buƙatar gaggawa ta tabbatar da cewa manyan kamfanoni suna biyan kason kuɗaɗen da ya kamata su biya da kuma ba da tallafi ga tattalin arzikin duniya, yayin da aka lura cewa tattalin arzikin na duniya na tafiyar hawainiya wajen bunƙasa. Ministan kuɗi a Japan, Taro Aso, ya ce akwai buƙatar a kaucewa yanayin da zai sa a samu wani fanni da zai faɗi warwas saboda sauye-sauyen da za a yi, waɗanda ya ce suna da muhimmancin da ba za a ga irinsa ba cikin ƙarni guda. Shi dai taron ya tattaro ministocin ne da zimmar samar da sabbin tsare-tsare kan biyan kudaden haraji wanda za a auna kan yadda kamfani ke gudanar da harkokin kasuwancinsu a wata ƙasa ba inda hedkwatar kamfanin take ba. Hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce mummunar ambaliyar ruwa ta daidaita unguwanni a birnin Gat da ke kudu maso yammacin ƙasar Libya, lamarin da ya sa dubban mutane suka tsere daga gidajensu domin tsira da rayukansu. Hukumar ta ce sama da mutum 250,000 suka fice daga muhallansu sanadiyar ruwan sama da aka yi ta tafkawa, wanda ya faro tun makonni biyu da suka gabata, inda har aka samu mutuwar mutum hudu ciki har da ƙananan yara uku, sannan wasu sama da 30 suka jikkata. Baya ga asarar rayuka, ambaliyar ruwan ta kuma barnata dukiyoyi da dama. Charlie Yaxel shi ne kakakin hukumar ta 'yan gudun hijira.
All 20,000 of Gat's inhabitants are now in need of humanitarian support.
Yace dukkan mazauna garin Gat 20,000 na buƙatar taimakon gaggawa da suka hada da matsuguni da abinci. Yawa daga cikin su sun koma zama ne tare da 'yan uwansu.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Za mu fara da Jamhuriyar Nijar, inda Majalisar Ɗinkin Duniya ta sanar da cewa a daga farkon shekara kawo watan Mayu da ta gabata, mutane 100,000 ne suka tsallaka zuwa Jamhuriyar Nijar sakamakon tsantsar ta'addanci daga 'yan bindiga a ƙasashen Mali da Najeriya. A dalilin haka ne hukumar agajin gaggawa ta OCHA ta buƙaci gudunmuwar ƙasashen duniya da su taimaka da kuɗaɗen tallafawa waɗannan 'yan gudun hijira. Wakilin muryar Amurka a Yemen, Suleiman Barma, ya aiko mana da rahoton.
Kimanin mutane 25,000 waɗanda suka hada da 'yan Nijar da 'yan Najeriya ne Majalisar Ɗinkin Duniya ta kiyasta cewa sun tsere wa matsugunansu domin neman mafaka a yankin Difa a sanadiyar tsanantar hare-haren Boko Haram a watan Maris ɗin da ya gabata, inda mutane kusan 90 suka hallaka, in ji wannan sanarwa, yayin da wasu sama da 20,000 da suka tsere wa ayyukan 'yan bindigar jihohin Katsina, Zamfara da Sokoto suka samu mafaka a yankin Maradi. Shugaban karamar hukumar gidan rumji Saidu Jigo ya yi min karin bayani akan halin da ake ciki a tasa gundumar.
Mutane suka ce kamun su zo nan Nijar a sun yi watanni ba su fara gida. Mai gida ba ka fara gida sai dai ka tafi daji da kwana. Kana gudun kan a zo a kashe ka gida. Kana gudun ka a zo a yi kina sun ga a ɗauki ka kai ka daji. Don ko wannan mutane suka ce ba san komai ga ƙasar su in ba tsaro ba. Tsaro kawai suke. In aka ba su tsaro suna kuma gida.
Sun kai su nawa haka?
To, garuruwan da suka baro su a garin nan ya yi sassan. Ka san ko ai ko da a ce mutum 500 ne a gari, kenan yawan nasu suna da yawa sun kai wajen 30,000. Amma da tsayin da aka yi sai muka samu wajen 18,000. Don saboda wasu ba su tsaya ba bakin iyaka sun suka yi kuliyar kwarai ma nisa. Abin ya ba su tsoro kwarai.
Akwai wata tattaunawa da kuka yi haka da takwarorinku na Najeriya akan wannan lamari?
Eh, lalle yaman sabon birni ya zo nan da sarkin sabon birni ya zo nan da ni mai ba gwamnan Sokoto shawara shi ma ya zo nan. Suka zo suka ce ina buƙatar wannan 'yan gudun hijira sun yi ya kamar da na gaya muku haka na gaya muku. Nace buƙatar wannan mutane a tsare wajen su kuma gidajensu.
Sanarwar ta hukumar Majalisar Ɗinkin Duniya mai kula da ayyukan jin ƙai ta ci gaba da cewa yanayin taɓarɓarewar al'amuran tsaro da aka shiga daga farkon shekara kawo yau a ƙasashen Mali da Burkina Faso ya tilasta wa mutane 70,000 ƙaura daga garuruwansu don neman faka a yankunan Tilaberi da Tawa. Shugabar reshen hukumar ta OCHA Madam Fatimatu Bintu Jibo a yayin taron da suka gudanar a shekaran jiya Alhamis da wakilan rassan Majalisar Ɗinkin Duniya a Nijar ta sanar cewa ana buƙatar miliyan 79 na dalar Amurka domin ci gaban ayyukan agaji a tsawon watanni 6 masu zuwa. Tana mai nuna damuwa akan yadda har yanzu kashi 15 daga cikin 100 ne na abin da ake buƙata a bana suka shigo hannu, in ji wannan sanarwa. Jamhuriyar Nijar da ke matsayin makwabciyar kasashen da rikicin Libya ya jefa cikin tashin hankali na samun bakuncin 'yan gudun hijira 300,000 tun a wajejen shekarar 2013. Suleiman Barma, muryar Amurka daga Yamai a Jamhuriyar Nijar.
Mama
shaida Sule Mummuni Barma. To a Najeriya har yanzu masana a fannin tsaro na ci gaba da bayyana ra'ayoyi mabambanta tun bayan da kwamitin bincike da shugaban kasa ya kafa domin yin garan bawul kan rundunar 'yan sanda ta musamman da ake kira SAS, wanda ya ba da shawarar cewa a bari jihohi da ƙananan hukumomi su sami 'yan sandansu. Sai dai Dr. Abbati Bako, mai sharhi kan harkar tsaro a Najeriya, ya ce yana ganin Najeriya ba ta yi ci gaban da za ta ɗauki wannan mataki ba, kamar yadda za ku ji a wannan hirar da suka yi da abokin aiki na Mahmud Lalo.
To alaƙiƙa idan wato muka yi la'akari da wannan rahoto da suka mika, za mu iya fahimtar cewar idan aka ce kowace jiha da kowace ƙaramar hukuma zai bi wato ma'aikatan tsaro, gaskiya idan muka yi duba na siyasa za a samu matsala a ciki, saboda idan muka kwatance Kenya da abin da yake tafiya, misali kamar a hukumomin zaɓe na jihohi wanda ikon gwamnoni ne da yake hannunsu suke juya, to haka ma idan aka ba da dama cewar jihohi ni da ciyamomi na ƙananan hukumomi su ɗauki ma'aikatan tsaro, alhaƙiƙa ƙwarin demokuraɗiyyarmu da tasirinta da buwayar da ta yi a yanzu dai, gaskiya bisa nazari a ƙwarin demokuraɗiyyar Najeriya bai kai a ce ta ɗauki wato ragama ta shugabancin ɗiban wato masu tsaro a baiwa gwamnoni da ƙananan hukumomi ba. Alhaƙiƙa wato shugabanni za su yi amfani da wannan damar a jihohinsu da ƙananan hukumominsu na yin yadda ransu ike so, dangane da yadda shafi musamman abin da shafi siyasa ba sai lallai tsaron ba shi ma. Saboda haka alhaƙiƙa bisa nazari idan gaskiya suke zuwa faɗa, ya kamata a yi tunani tukunna cewar sai dai wani abin da muke cewa regulatory board, ma'ana wata hukuma wacce take za ta ringa lura da yadda al'amuran suke tafiya na wa'innan hukumomin tsaro da za a iya ɗiba jihohi da ƙananan hukumomi. Amma idan ka bar shi saki ba ƙaidi ka ce gwamnoni su ɗauki wato 'yan sanda na jihohi, alhaƙiƙa za a sami wato ɓatarnaka ƙwarai da gaske musamman tsakanin wato ma'aikatan tsaro na tarayya da kuma na jihohin.
To Dokta, wasu za su ce idan aka ɗora matsalar tsaro a kan ma'auni da abin da ka zayyana yanzu na dalilanka na da ke ganin kada a samar da waɗannan 'yan sanda, wasu za su ga kamar batun tsaro ya ɗara na batutuwan siyasa da ka ambata yanzu.
To a yi ta siyasa ya take tafi da komai, ma'ana da abin da ka sani a ƙarƙashin siyasa yake, ma'ana wato a shugabanni na siyasa wanda ake zaɓa su ne suke fitowa da manufofi da tsare-tsare na duk abin da ya shafi rayuwar al'ummar ƙasa har abin da ya shafi tsaro. Saboda haka na san tasirin da gwamnoni suke da shi a jihohi da tasirin da wato shugabannin ƙananan hukumomi suke da su a karkararsu. Alhaƙiƙa ni a fahimtata da kuma nazarin da na yi, bai wa gwamnoni damar su ɗauki ma'aikatan tsaro, alhaƙiƙa ina ganin cewa idan ba wani tsari aka zo da shi wanda yake zai regulate, ma'ana zai lura da yadda abubuwan ke tafiya na ɗiban ma'aikata da biyan albashi da shauransu.
To amma irin taka mahangar kai, kana ganin a maimakon haka me ya kamata a yi?
Ni a nazari na maimakon a yi haka, 'yan sanda da muke da su a ƙasa guda 300 da wani abu ko wani abu kwatankwacin haka, a ɗiba da yawa ko da jiha a ɗibi ma'aikatan tsaro da yawa wanda yake suna ƙarƙashin lurar gwamnatin tarayya. Wannan zai fi, saboda yanzu a bisa tsari na Majalisar Ɗinkin Duniya ana maganar kowane ɗan ƙasa aƙalla kamar mutum 700 ko 1,000 ina da jami'in tsaro guda ɗaya. To idan mu a Najeriya ka yi lissafi za ka ga cewar la'allar dubunnan mutane ne wanda yake za ka yi kwatance Kenya da su da lura da ɗan ƙasa da kowane ɗan sanda guda ɗaya.
Dokta Abbati Bako kenan a tattaunawarsu da Mahmud Lalo. Masu saurare, kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu agogonmu yana cewa ƙarfe 4 da minti 44 na yamma. Ga shirinmu na gaba.
Assalamu alaikum masu saurare, barkamu da sake saduwa a shirinmu na jawabai daga dattawa. Kamar yadda nace a makon jiya, saboda wasu dalilan da suka sha ƙarfin mu, ba za mu iya kawo muku yadda ta kaya a fagen labarai a mako mai shudewa ba, sai ranar 22 ga wata gogon naku Elhikaya zai ci gaba da kawo muku yadda ta kaya. Yanzu kan bari mu shiga zauranmu na jawabai daga dattawa. Wannan satin dattawan da za su sake yi ma 'yan arewacin Najeriya jawaban su ne mai martaba sarkin jama'a a jihar Kaduna Alhaji Muhammad Isa Muhammadu da kuma sarkin jarawan Jos Isaac Aji Wakili. Ga mai martaba sarkin jama'a.
A'udhu billahi minash shaitani rajim, bismillahir rahmanir rahim. Ina yin sallama ga dukkan al'umman arewa, in kuma yi musu fatan alheri, in kuma ƙari kira gare su da mu ƙara haɗa kanmu kamar yadda aka san arewa da can a zamanin Sardauna ana zaman lafiya ba san wani kabilanci ko kuma addini ba. To abubuwan yanzu sun so mu tabbatarwa. To amma cikin ikon Allah a ƴan wayannan lokutan ana samun haɗin kai da kuma zaman lafiya a fiya lokutan baya. To don haka ina kira ga al'umman arewa da cewa mu haɗa kanmu mu san mutuncin ƴan uwanmu, mu san mutuncin junanmu, domin mu yi ma ƙasar mu abin da zai kawo mana mutunci da kuma ci gaba, domin ƴaƴanmu da jikokinmu. Muna yin addu'a akan Allah ya ƙara tabbatar mana da zaman lafiya a wannan ƙasa tamu da kuma wannan yanki namu ta arewa. Allah ya albarkace mu, ya sa mu fahimci juna, a zauna lafiya, a haɗa kai domin mu samu ilimi da arziki da kwanciyar hankali. Ina ƙara ɗaukan wannan dama a madadin ni kaina da dukkan jama'a na, mu ce muna ƙara kira ga jama'an arewa da mu ji tsoron Allah, mu san Allah ne halicce mu, mu san mutuncin junanmu, mu yi ma abin da zai kama ƙasar mu zaman lafiya. Domin aka duba arewan da ta taso ma lallacewa a yanzu, maganar makarantu, maganar masana'antu, duk abubuwan namu ya ja da baya. Yara ba makarantar boko, ba na arabiya, harkokin kasuwanci duk ya durkushe. To idan muka tattara hankalinmu wuri daya, muka natsu, muka haɗa hankalinmu wuri daya, to za mu ma ƙasar mu abin da zai ja mana ɗaukaka da farin jini. Domin arewan namu a zamanin sa, don lokacin da muke jin abubuwa ba haka suke ba. Idan ka duba arewan yanzu, kamar kamfanoni, railway, makarantu da masana'antu, duka arewan su gurguje. To amma zamanin sa don ba san da irin wayannan abubuwan ba, ba san bambancin yare ko na kabila ba, duka ana kishin arewan ne. To babu abin da zai gagara. Ni dai na ƙara kira ga jama'an mu da mu ji tsoron Allah, mu san Allah ne halicce mu a wannan yanki namu mai albarka. Domin yankin arewa babban yanki ne wanda Allah ya ta da kabilu daban-daban, wanda kuma suna da basira iri-iri da kuma kwazo. To amma ƴan shekarun nan da aka shigo tushe ɗin ya zuwa shiga tsakaninmu. To ina ƙara roƙon al'umman arewa da mu ƙara haɗa kai, mu ji tsoron Allah, mu ji tausayin ƴaƴanmu da ƙasarmu da kuma yankinmu. Mu yi ma abin da zai kawo mu ƙasarmu zaman lafiya da ci gaba, domin ƴaƴanmu su samu aikin yi, su samu ilimi, su samu kwanciyar hankali. Domin sai da ilimi za a samu abubuwan duniya. To yanzu makarantun namu duk sun durkushe saboda tashi-tashin hankula. Wayansu makarantun an kukona, wayansu makarantun saboda rashin zaman lafiya ba a zuwa. To amma idan muka ji muka haɗa hankulanmu, mu tura maganin bambancin addini ko na kabila ko na wani jinsi, mu zamanto uwanmu ɗaya, ubanmu ɗaya arewa, mai kishin arewan namu. Domin arewa duk irin abun da ake bukata a arewa da a same shi. Muna da hazikan mutane masu ilimi, masu basira, masu kaifin hankali, kuma jarumai. Wannan ƙara roƙo da kuma yin addu'a akan Allah Ubangiji ta'ala da ya tausaya mana, mu ko mu ji tausayin kanmu, mu ma kasan mu abin da zai kawo mana zaman lafiya da ci gaba. Domin Najeriya babban ƙasa ce. To duk ci gaban da aka samu a wannan ƙasa tamu, ƴan arewan ne suka jawo shi. To ga irin abubuwan da suke ta aukuwa na rashin yin daɗi da wannan yankin namu na arewa. To ina son yin amfani da wannan dama in ce ina kira ga malumanmu na Christianity da Muslim su ci gaba da faɗakar da jama'anmu akan muhimmancin addini da kuma son juna. Domin Allah da ya halicce mu, shi ya san abin da ya fi zama daidai. Ya halicce mu mun zama dabbobi, ba muna kakkashe junanmu. To ina roƙon jama'a da mu rinka koyi da irin abubuwan da manyan addinan nan namu guda biyu suka koya mana: jin tausayin juna, dukan amana, da kuma jin tsoron Allah. Na roƙon Allah Ubangiji ya sa ƴan arewan namu na yanzu su san irin abubuwan da ƴan arewan namu na da, irin marigayi Ansa Ahmadu Bello, Janar Hassan Usman Katsina da dai sauransu suka yi aiki irin na arewan ta ci gaba. To gashi yanzu arewan ta tasirar ma yanda take a yanzu. To ina cewa ina ƙara kira ga babban muriya da ƴan arewan, musamman manyan arewan namu da suke a yanzu a raye, musamman Janar Yakubu Gawan, Janar Abdulsalam Abubakar, Janar Ibrahim Badamasu Babangira, da shi Janar Muhammadu Buhari da Alhaji Shehu Usman Ali Shagari da kuma manyan sarakunan arewa da su ci gaba da kiraye-kiraye ganin cewa mun samu fahimtar juna, mun samu zaman lafiya a wannan yankin namu, domin babu da inda za mu tafi wanda ya wuce wannan guri. Muna yin ma'arewar mu fatan alheri da addu'a Allah ya ƙara tabbata mana zaman lafiya domin a samu ilimi da ayyukan yi. Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya da wamanmi. Wassalamu alaikum.
Shi ma mai martaba sarkin jarawan Jos ya ce,
sunana Gwamizire Reverend Dr. Aziz Gazi wakili. Babban abin da nake so zan dauki wannan zarafi ne gargaji game da zaman lafiya tsakanin mu yare da abinai da muna wannan karkashin wannan state da na Najeriya gaba daya. Na gani cewa mun manta da inda muka fito, gama Allah ya yi mu ya aje mu a wannan kasa fanni daban-daban, yare daban-daban, addinai daban-daban. Allah ya ce ya yi mutum a kamaninsa. Bambanta wannan biron, wannan bayare, wannan Fulani, wannan Bahaushe, ko wannan Angas, ko wannan kaza, wannan kaza ba, dukkanmu a kamaninsa. Addini kuma sun rai ne, yare yarin da Allah ya mana sun Allah ne, domin haka ina son yi gargaji kamar haka. Babban murya, manta da bambamce, rungumi juna, mu yi tafiya kamar yadda muka samu kakanninmu waɗanda suka yi gwagwarmaya suka karɓi mana mulki hannun Turawa. 1960 sun da yardan juna da sani cewa suna da yare daban-daban da addinai daban-daban, amma duk da haka sun hada kai a madadi sun ga kansu inda Allah ya aje su. Saboda haka ina kira da babban murya cewa a zamaninmu ya cancanta mu ne mu rungumi juna, domin Allah ya ba mu ilimi fiye da iyaye da kakanninmu na da, amma sun koye zaman lafiya da juna. Don me mu a wannan zamanin ba za mu rike wannan amanan ba? Gaskiyan kenan, idan mun tuna al'ummin su Sardauna, su Abubakar Takwa Ablewa, idan muka extending nashi bayan arewa zuwa Najeriya gaba daya, su Azikiwe Awolowoci, babban mai Awolowoci na Cintola da sauransu sun yi zaman kauna, suka hada kai suka nemi yanci na kasarmu Najeriya gaba daya. Haka da mu arewacin Najeriya, idan mun duba kwanakin baya, irin dressing namu na arewa da kasan Yarba da kasan Igbo daban-daban, amma an yi wayi gari sai mun fara gaba kawunanmu, sai shetani ya shiga cikinmu ya rudar da mu, muka kasa ganewa ko me ya faru. A gani na bari mu duba inda muka fito, game kalmar magana ta ce idan baka san inda za ka ba ka san inda ka fito. Idan mun ga inda za mu ba zai fice mu, mu dawo gida mu koma mu zauna mu yi tunani mu duba yaya kakanninmu suka yi zaman da suka yi zaman lafiya da mu ba za mu yi ba. Domin ga ganin zamani da manoma da Fulani muna yi zaman lafiya, kowa yana martaban yunansa, kowa ya san aikin da Allah ya danka masa da manoma, Allah ya danka masa aikin noma, Fulani kuma Allah ya ba su aikin ciwo. Ba yanda za mu yi ba za mu yi tafiya tare da juna, domin dukkanmu muna da amfani ga rayuwar juna. A wannan zamani zan yi amfani da wannan, idan muna son zaman lafiyar nan, mu koma da zaman lafiyar nan, ya cancanta mu dubi wani abu, musamman gwamnati ya dubi wani abu kamar haka. Fulani su tabbata cewa yayansu wanda sun girma su yi ciwo su, manoma kuma su tabbata cewa sun ciwon gonakinsu. Da akwai ciwo ko makiyaya, shi yasa idan ba Fulani ya yi kuskure har shanu sun shiga gona to kuma ciwo wurin. Idan manomi ya yi kuskure akwai wanda aka za a ji a wurin. To kowane kauye gwamnati ya bude makaranta kashi biyu, idan kana da yaya biyu ko uku, idan wayanda suke na farko su je makaranta daga karfi 7:30 zuwa ko a ce 12, wayansu su jira bayan wayancan sun dawo za su karbi wancan ko kiwon gona ko dabobi. Haka nan Fulani idan za su yarda su bibi mutane yayan da sun kai mature su lura da shanu, to sai idan mun yi haka gaskiya za mu yi zaman lafiya. Ba yanda kawai za mu yi mu rabu da dukkanmu, muna da amfani ga juna.
To nan muka kammala shirin na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya, sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin annashuwa da kwanciyar hankali da lumana.
Yanzu kuma sai labaran wasanni.
Wasanni a takaice.
An sami cin madaidaito tsakanin kungiyar Chelsea ta kasar Ingila da Real Madrid ta kasar Spain, dangane da sayan dan wasan gaba na Chelsea din Eden Hazard akan kuɗi da adadin su ya zarta fam miliyan 150. Hazard zai rattaba hannu a kwantaragin shekaru 5 a kungiyar ta Madrid, inda ake sa ran gabatar da shi a ranar 13 ga wannan watan. Hazard dan kasar Belgium mai shekaru 21 ya koma Chelsea ne daga kungiyar Lille ta kasar Faransa a shekara ta 2012, ya kuma zurawa Chelsea din kullaye 110 a cikin wasanni 352 da ya buga mata. Ya sami lashe kofuna da dama a shekaru 7 na zaman sa kungiyar da suka hada da na Premier da FA da Europa da ma na zakarun Turai. To sai dai dan wasan ya ce barin kungiyar ta Chelsea da yayi shine mataki mafi wuya da ya taba dauka a rayuwarsa ta kwallon kafa. Hukumar kwallon kafar duniya wato FIFA ta dakatar da tsohon shugaban hukumar kwallon kasar Afghanistan Karimuddin Karam daga lamuran kwallon kafa ya tsawon rayuwarsa saboda samun sada laifin cin zarafi da neman lalata da ƴan wasa mata na kasar. Haka kuma an ci shi tara ta fam 795 bayan da wani kwamitin bincike mai zaman kansa ya same shi da aikata laifin wanda aka tuhume shi da aikatawa daga shekara ta 2013 zuwa 2018. Hukumar ta FIFA ta ce akalla ƴan wasa mata 5 na kasar ta Afghanistan ne suka gabatar da korafi akan zarge-zargen. Mutum na farko a duniyar tennis Novak Djokovic ya yi wajarar daga babbar gasar tennis ta French Open wanda ya kawo ƙarshen fatansa na lashe dukkanin manyan gasannin tennis hudu na shekara. Dominic Thiem wanda shine mutum na hudu a duniya ya fitar da Djokovic a matakin kusa da na ƙarshe na gasar bayan doke shi da turmi 3-2 a wasan da aka soma shi tun jiya Juma'a, to amma aka dage har yau Asabar saboda hadari. Thiem zai fafata ne da mutum na biyu wato Rafael Nadal wanda ya lashe gasar har sau 11 a wasan ƙarshe ta gasar ta bana da za a buga ta a gobe Lahadi. To sai dai a bangaren mata na gasar, yar kasar Australia Ashley Barty ita ce ta lashe gasar ta bana bayan da ta yi galaba akan yar kasar Czech Markéta Vondrousova a yau. Barty ta daina wasan tennis a shekara ta 2014 inda ta koma wasan cricket, to amma kuma daga bisani ta dawo tennis din watanni 17 da suka gabata. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Sokoto, Nigeria.
Kafin mu kammala shirin namu ga labarai amma a takaice.
To nan da wasu ƴan kwanaki masu zuwa ne Majalisar Dokokin Amurka za ta fara sauraron bahasi kan rahoton Robert Mueller dangane da binciken da ya yi kan katsalan din da Rasha ta yi a zaben shugaban ƙasar Amurka na 2016. Zaman sauraron bahasin na zuwa ne yayin da ake ci gaba da nuna matsin lamba kan a fara share fage wacce za ta ba da dama a tsige shugaba Donald Trump. Sai dai Mueller, wanda ya yi sauka daga mukamin shugabancin kwamitin da ya yi binciken bayan da ya kammala aikinsa, ba zai ba da bahasi ba a gaban kwamitin da ke kula da fannin shari'a a Majalisar Dokokin ta Amurka. Amurka da Mexico sun cimma matsaya kan batun kwararar baki a wani mataki na kaucewa ƙarin kudaden haraji, amma jami'an Amurka sun ce har yanzu shugaba Trump na da ikon ya ƙara kudaden haraji kan kayayyakin Mexico da ake shiga da su ƙasar, wato idan har ta gaza cika alƙawuran da ta ɗaukar. A jiya Juma'a, shugaba Trump ya wallafa a shafinsa na Twitter cewa ina mai farin cikin sanar da cewa Amurka da Mexico sun cimma matsaya, saboda haka mun janye shirin ƙarin kudaden harajin da aka tsara zai fara aiki a ranar Litinin mai zuwa. Rige-rigen da ake yi kan wanda zai maye gurbin Theresa May da ta gaza cimma matsaya kan ficewar Birtaniya daga kungiyar tarayyar Turai na shugabancin jam'iyyar Conservative da kuma mukamin Prime Minister ya ƙara zafafa a yau Asabar. Hakan na faruwa ne kwanaki biyu bayan da jam'iyyar mai mulki ta fuskanci wani mummunan yanayi da ba ta taɓa fuskanta ba a Majalisar Dokoki, inda ta sha kayi. Wasu daga cikin 'yan jam'iyyar ta Conservative da masu fafutuka na nuna fargaba kan wani rikicin siyasa da zai iya tasowa sanadiyar batun ficewar ƙasar daga kungiyar EU wanda zai rarraba kawunan 'ya'yan jam'iyyar. Taron ministocin kuɗi na ƙasashen da suka fi ƙarfin tattalin arziki a duniya, wato G20, wanda ke gudana a birnin Fukuoka a Japan, ya amince a yau Asabar cewa akwai buƙatar gaggawa ta tabbatar da cewa manyan kamfanoni suna biyan kuɗaɗen harajin da ya kamata.
Masu sauraro, baki ɗaya abin da ya sawwaka kenan a cikin jerin shirye-shiryen namu na yau. Sai kuma goben Allah ya kai mu, za ku ji abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Mahmud Lalo da ya taya ni gabatar da shirin, sai Solomon Abbo da ya haɗa shirin ya kuma ba da umarni, da injiniyanmu na yau Keith Holmes. Ni Zahra Aminu Fage ke cewa ku huta lafiya da kanan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.